Sashen Hausa na murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk Sanyin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 2 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Aisha da karin labarai.
To Murtala, ƴan takarar shugaban ƙasa bangaren ƴan hamayya sun ce za su kalubalanci sakamakon zaben da aka gudanar ranar Asabar a Najeriya. Rasha ta kai wani harin roka da ya afka wani gini, wato gidan haya. Sojojin Burtaniya sun kama wasu makamai masu linzami mallakin Iran a ruwan tekun Oman.
To la kanun labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za ku ji cewa shugaban kasar Ghana Akufo Addo ya kira ga masu ruwa da tsaki a sha'anin zaben da ya gabata na Najeriya da suka yi zuciya nisa.
Cannot end today without expressing the solidarity of the Ghanaian people with the brotherly people of our great neighbor, the Federal Republic of Nigeria.
Yan Najeriya da ke zaune a wasu kasashe na ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan zaben shugaban kasar na ranar Asabar.
Harkan zabe na Allah ne. Duk wanda Allah ya bayyana shi ya ci zabe, to ba inda za a yi. In Najeriya ta jaru, Afirka ta jaru.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirinmu na lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ke gabatarwa. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana. To amma kafin nan, sai a gyara zama domin jin kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da barkanku da yammacin yau. Ga kuma cikakkun labaran duniyar kamar yadda muka same su. Yan takarar shugaban kasa na bangaren ƴan hamayya sun ce za su kalubalanci sakamakon zaben da ya ayyana dan takarar jam'iyya mai mulki a matsayin wanda ya nasara a zaben da aka gudanar a ranar Asabar. Jam'iyyar Labour ta gana da ƴan jarida da kuma magoya bayanta a ranar Laraba, sa'o'i bayan da hukumar zabe ta ayyana Bola Ahmed Tinubu dan takarar jam'iyya mai mulki APC a matsayin wanda ya lashe zaben da aka yi a ranar Asabar. Dan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi bai halarci taron ba, to amma mataimakinsa ya sanar da cewa da shi da Obi za su kalubalanci sakamakon zaben na shugaban kasa a kotu. Yusuf Datti Ahmed, dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar ta Labour, ya yi kira ga magoya bayansu da su kwantar da hankalinsu. Hukumomi a Ukraine a yau Alhamis sun ce wani harin roka da Rasha ta kai ya afka kan wani ginin haya a kudancin birnin Ukraine Zaporizhia tare da kashe akalla mutum uku. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa rokar ta lalata hawa uku a ginin, kuma ana nan ana ci gaba da aikin ceto. Sojojin Ukraine a yau Alhamis sun sanar da cewa dakarun Rasha na ci gaba da kutsawa tare da kai hari a birnin Bakhmut, wanda ya kasance wurin da aka fi kwashe watanni ana barin wuta. Mataimakin ministan tsaron Ukraine Hana Malar a jiya Laraba ta ce hukumomin Kyiv sun aike da ƙarin sojoji zuwa Bakhmut, duk da cewa sannu a hankali dakarun Rasha sun daɗa mamaye wurin, amma bata ambaci adadin dakarun da aka aike ba ko kuma irin abun da za su yi a wurin, wato ko a matsayin mayaka domin kare birnin ko kuma yayu a matsayin masu ba da tallafi a duk lokacin da Ukraine ta yanke shawarar janyewa.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, bari mu leƙa a ɓangaren rahotanni. Kwana ɗaya bayan da hukumar zaben Najeriya ta bayyana Bola Ahmed Tinubu a zaman wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar, ana ci gaba da samun ra'ayoyin gwamnatocin ƙasashen waje da wato dangane da zaben shugaban ƙasar Ghana da ke makwabtaka da kuma dangantaka ta ƙud da Najeriya. Akufo Addo ya kira ga dukkan masu hannu a zaben da su bi hanyar maslaha da doka wajen magance duk wata tankiya ko kuma korafi da ya taso. Ga rahoton Idris Abdullah daga Accra.
Cannot end today without expressing the solidarity of the Ghanaian people with the brotherly people of our great neighbor, the Federal Republic of Nigeria, as they encounter significant challenges in the ongoing national elections for new national leadership, and hope that these challenges will be resolved peacefully in accordance with due process
Shugaba Akufo-Addo kenan da yake jawabi ga jakadun diplomasiya a taron gaisuwar sabuwar shekara wanda aka saba yi duk shekara a Pejuasi Lodge da ke yankin gabas. Ya ce ba zan iya kammalawa ba a yau ba tare da na nuna goyon bayan al'ummar Ghana ga babbar kuma kwabciyarmu tarayyar Najeriya ba yayin da suke fuskantar kalubalen zaben sabbin shugabancin kasa. Ina fatan za a warware wannan rikicin cikin lumana bisa tsarin da ya dace. Shugaban ya kara da cewa abubuwan da ke faruwa a Najeriya suna da tasiri kai tsaye ga sauran kasashen yammacin Afirka da ma nahiyar Afirka baki daya. Idan aka yi la'akari da haka, ya kamata masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya su lalubo hanyoyin samun bakin zaren cikin ruwan sanyi. Bayan kammala hada dukuru bayan zaben, shugaban hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC, Farfesa Yakubu Mahmud, ya bayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben kuma zababban shugaban kasa da safiyar Laraba ɗakin taro na kasa da kasa dake Abuja. Duk da cewa an samu tsaiko nan da can wajen gudanar da zaben, amma al'ummar Ghana sun bayyana fatan alheri ga kasar Najeriya da sabon shugaban da aka zaba.
Dan uwan naku ne Muhammadu Muftau Jankure Babawo daga Accra, Ghana. Sai dai mu ce alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Najeriya an yi zabe an kare, mu namu ne addu'a yanzu a hada kai sun tsiya madaurin ki daya yaso talakawan Najeriya su ce alhamdulillah. Yanzu
ni ne Alhaji Yoba dan gidan bawa na Oka. To alhamdulillah, Allah da iko nayi ya sa yan wayenmu Najeriya an kammala ita zaben lami lahiya. Allah kuma shi sa wanda suka fadi kuma su dau ankuri, muna yi musu dai kashidi su yi dai zamani su dai lami lahiya gaba da yawa, domin Najeriya da Ghana wanda kasan dan jumma ne da kuma dan jumma.
Suna ana ajiya mamaru daga kasuwa. To muna mashi Bola Tinubu fata alhairi da irin wanga nasaran da yayi na zabe, kuma an yi zabe lafiya. To al'umman garin kuma Allah ya zaunar da kowa lafiya, fatan alheri da kowa banda ayaniya.
Sunana Hassana daga Accra, Ghana. Najeriya dai zaben da aka yi muna taya su murna, Allah ya bada sa da rabo, sa'annan wanda ba su samu kuma Allah kara musu hankuri. Sa'ilin kuma Ghana mu kuma insha Allah mu kuma muna cikin shirye-shiryen Allah ya yarda, mu kuma namu za ta kai insha Allah. Allah ya sa mu yi shi lafiya, mu gama lafiya.
A ranar 11 ga watan Maris 2023 ne za a gudanar da zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a kasar ta Najeriya. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To gaida Idris Abdullahi daga Accra. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa, wato Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kam ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Wani mai kula da tashar jirgin kasa a Girka zai bayyana gaban wani mai shari'a a yau Alhamis, yayin da kasar take cikin alhini biyu bayan hadarin jirgin kasar da ya auku tsakanin jirgin jigilar fasinjoji da na dakon kaya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 43 sannan mutane 85 suka jikkata. Jiragen sun yi karo ne a yammacin ranar Talata kusa da birnin Tempe, kimanin kilomita 380 a arewacin Athens, babban birnin Girka. Firaministan Kyriakos Mitsotakis ya faɗi a wata sanarwa ta kafar talabijin a jiya Laraba bayan da ya ziyarci wurin da hadarin ya auku cewa da alamun kuskuren ɗan adam ne ya haifar da hadarin, kuma ya yi alkawarin gudanar da cikakken bincike. Ministan Sufuri Costa Karamanlis ya yi murabus a jiya Laraba, inda ya ɗau alhakin aukuwar hadarin. Sojojin ruwan Burtaniya a yau Alhamis sun ce dakarunsu sun kama wasu makamai masu linzami mallakin kasar Iran da na'urar makaman a cikin wani ɗan ƙaramin kwale-kwale a ruwan tekun Oman. Burtaniya ba ta bi ambaci inda makaman suka nufa ba, amma sojojin Amurka wanda suka ce su suka bada bayanan sirri, sa ido da kuma tallafin bincike na wannan atisayen, sun ce an yi kamen ne a hanyar nan da take da daddaɗɗen tarihin sufurin makamai a haramce zuwa Yemen. Wannan yana daga cikin wasu ayarin da wato ayarin na baya-bayan nan da dakarun wato dakaru kasashen yamma suka kama wanda suka ce Iran ta baiwa 'yan tawayen Yemen na Houthi zargin da Iran ɗin ta musanta. Daga ƙarshe majalisar ƙasar Vietnam ta zaɓi Vo Van Thuong a yau Alhamis a matsayin sabon shugaban ƙasar ta a wani sake fasalin manyan shugabannin ƙasar a tsakiyar gangamin yaƙi da cin hanci da rashawa da ya haifar da wannan garan bawul. A wani zama na musamman mahukuntan sun tabbatar da Thuong mai shekaru 52 bayan da jam'iyyar ƙasar mai mulki ta zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a jiya Laraba, mukamin da ba shi da wani iko amma kuma ɗaya daga cikin mafi girman makamai hudu a ƙasar da ke kusan kudancin Asiya.
To a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotanninmu. Yan Najeriya da ke zaune a wasu ƙasashe na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan zaɓen shugaban ƙasa na Najeriya, inda wasu suka bayyana fatan da suke da shi ga sabuwar gwamnati mai shigowa. Daga Yamai, Suleiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Galibin 'yan Najeriya mazauna Nijar da suka bayyana ra'ayoyi akan zaben kasar na 25 ga watan Fabrairun da ya gabata na cewa sun yi na'am da sakamakon da ya ayyana dan takarar jam'iyya mai mulki a matsayin wanda ya yi nasara a wannan fafatawa, duk kuwa da cewa ba haka wasu daga cikinsu suka so ba da farko.
Sunana Usman Dan Kano, mazaunin Yamai. To gaskiya ita ainihin na jinjina mata bisa jajircewa da ta yi na tabbatar da abin da mutane suka zaba. Abu in lokacin sa yayi to ba farja. Yan Najeriya a zauna lafiya. Saboda tashin hankalin nan kullun da muke ji ba ma jin dadin su wallahi. Mutane su rungumi kaddara kuma mu ci gaba da yi masa shi addu'a wannan sabon shugaban kasa namu.
Sunana Onyeka Anambra, Najeriya. Harkan zabe na Allah ne. Duk wanda Allah ya bayyana shi ya ci zabe to ba inda zai. In Najeriya ta jaru, Afirka ta jaru. Kenan abinda nake so, abinda nake fata Allah ya kama mishi, ya yi aikin kore, ya yi aikin adalci kuma ya ji tsoro Allah.
Sunana Husaini Ibrahim, wanda ake kira na Madina a nan Gwammaja, Kano. Muna fatan Allah ya tabbatar da hakan shi ne mafi alkhairi, domin Allah ma yana ce mana da yawa za ku ga abinda muke so sai ka ga ashe ba shi ne alkhairi a gare mu ba, abinda kuma ba ma so sai mu ga ashe shi ne alkhairi a gare mu.
Haka kuma sun yi kiran bangarori su kai zuciya nesa yayin da ya zama wajibi sabon zababban shugaban ya rungumi kowane dan Najeriya don ci gaban kasa da jin daɗin rayuwar talakawa, in ji su.
Sunana ni Abdulatif G. Endurance Photo, Oyo State. Da Allah ya sa dai shi ne hawan ga miliki. Mun gode Allah kuma Allah sai ya ji kukan talakawa, ba ni kada bayar bai dai saboda zan bayar bai na ba, amma ya ji kukan kowa da wani, basu yanzu ya zama uban kowa.
Da a ce a fito kan titi a kalubalanci zabe wanda a je kotu, yawa in kotu ta ga suna da gaskiya akan abin da suka faɗa, wannan ai an shan shi a Najeriya, shugaba na san shi da hakuri, yawa ya hakuri kuma ya mai da hankali akan haɗa kan 'yan ƙasa da abin da zai kawo arziki a cikin ƙasa da kwanciyar hankali da abin da muka saba da shi na ƙabilanci da addini. Allah ya sa kada ya mai da hankalinsa akan wannan, ya bi ya ɗauki kowane ɗan Najeriya ɗan Najeriya ne.
To sai duba ya ga ina ne ake daidai, ina ne ba a yi daidai wanda mutane suke kuka da shi. To wanda ba a yi daidai nan ba sai ɗauka ya ɗora akan wanda aka yi daidai sai ci gaba da shi.
Miliyoyin 'yan Najeriya ne yake zaune a jamhuriyar Nijar shekara da shekara, inda suke gudanar da harkoki ba tare da wata matsala ba tamkar a gida, lamarin da ake alakantawa da babbar dangantakar iyaye da kakanni da ke tsakanin al'ummomin kasashen biyu masu iyaka guda, kamar yadda gwamnatocin su ke ayyukan haɗin gwiwa a fannoni da dama don ƙara samar da walwala. Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Suleiman Muni Barma. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan kaciyar mata ko yankan gishiri kamar yadda wasu ke kira, wato female genital mutilation a Turanci.
Ba mu mai roƙe da ni ma ta
Yankan gishiri ko kaciyar mata abu ne da ake yi a wasu sassa da dama na duniya. A shekarun baya wannan abu ya yadu tsakanin mata da dama saboda wasu dalilai. Wannan kaciya ta mata ya kasu kashi da dama, da hakan ya sa likitoci ke nuna illarsa musamman ga lafiyar mata. Na yi hira da wasu 'yan Najeriya don jin me suka sani game da kaciyar mata, ga kuma abin da suke cewa.
Sunana Fatima Shagari. Wannan abun gaskiya ni ban taba zama na kura ido na ga yaya aka yi ba, ko kuma na kalli wanda aka yi ma, don abin yana tayar da hankali. Amma dai su ma masu da muka bincika wai suna yi ne don a kare 'ya mace daga zama tana son namiji ko wani abu haka, ko kuma a tsare mutuncin gidan saboda kar ta fito ne maza ko wani abu. Amma gaskiya a hotuna da muka gani abin tashin hankali ne, ba shi take gani. Kuma waɗanda aka yi ma din gaskiya akan taƙaita musu rayuwarsu a matsayin su na mata, kuma musamman haƙƙinsu na 'yan adam na rayuwa na jin daɗi da kuma zama cikakkun mutane. Yakan sa ire-iren waɗanda aka yi ma din da wayansu su zama na suna jin tsoron aure ma, musamman waɗanda ba a yi din sai gab da yarinya ta cika mace, wai ana jin tsoro kada ta fita a lalata ta.
Sunana Rashida. Abin da na sani dangane da kaciyar mata shine a da ana ma mata saboda ba a son su dinga bin maza, amma dai ban san yana da wani muhimmanci ba, saboda da yawa waɗanda na sani ma da aka yi kaciyar na san cewa ba sa zama waje daya, ba sa ji. Ban tabbatar da cewa akwai wani muhimmanci da ke tare da shi ba. Yayi affecting waɗansu a zamantakewar aurensu saboda wannan kaciyar da aka yi musu, ya rage musu jin daɗi a zaman aure. Amma dai waɗanda na sani da aka yi wa gaskiya ban ga yayi wani tasiri a kansu ba. Amma yanzu na san dai gaskiya an daina yanzu. An fara wayar da mutane akan illolin yawa mata kaciya.
Sunana Abba Tafida. Kaciyar 'ya'ya mata gaskiya bana ce na san abu sosai akai ba. Bana ganin yanzu ana magana tasiri ko muhimmanci, bana iya cewa yana da tasiri ba ko yana da muhimmanci, tunda kamar da fara ba wani cikakkiyar masaniya ce da ni akan abin ba.
Sai Abdul Sa'adu, akwai wanda ake ma guda-guda, saboda ni na gani ba so ɗaya ba so biyu ba, saboda wani abu ne ke wanda a can kananu lokacin da ake fara yara mata ya kamata a ce an fidda musu shi, to a lokacin malamu sai yanke shi kadan ko koyo man ta bai tire shi ba, wanda idan ya kasance matan nan sun girma namiji ba zai iya saduwa da su gun mata da mun matan shi na aure, suna jin tsoron shi.
Bisa ga irin waɗannan mabambanta ra'ayi ne yasa muka tuntubi Dr. Na'ima Idris don jin cikakken bayani kan ko wannan abu na kaciyar mata na da illa ko akasin haka ga lafiyar mata, a tattaunawar su da abokin aiki na Alhassan Bala, inda ta fara da bayani kamar haka.
Kaciyar mata wato abin da muke kira a yankin da zance female genital mutilation. Gaban mace akwai na jiki, akwai na waje, to amma kaciyar mata yana nufin daga wajen akwai wasu abu da ake ciccirewa, zai yi wa ɗaya ne abu aka cire ko kuma gaba ɗaya ne abun wajen ake cirewa, saboda ya danganta kala-kala ne, kala huɗu ne. Akwai parts da muke kira clitoris, to nan ne za a ce shine kaman point na sha'awa a gaban mace, to wasu suna cire wannan na ɗaya kenan, wasu kuma suna cire da part da take rufe shi, wasu kuma suna cire abin da muke kira labia minora da labia majora, shine kaman labban mace amma na gabanta guda biyu, wasu suna cire duka, wasu kuma har tana kai ga ana iya dinke su a canja fasalin yanda suke, a dinke sai zamanta kawai abu ne dogo haka street an yi suturing din shi gaba ɗaya, sai a bar dan buli kaɗan ta inda nan fitsari zai dinga fita, ta nan kuma jinin haila zai dinga fita, to shine female genital mutilation.
Shin me ke janyo wannan kaciya ko kuma yankan gishiri da ma dai wasu sunaye da ake ba wa wannan abu?
To gaskiya dai a likitance babu wani amfani kwata-kwata, babu amfani ga idan mace aka mata, amma sai dai zan iya kiran shi kaman culture ne kenan, saboda akwai wasu da suke cewa in aka yi wa mace haka ba za ta je tana neman maza ba haka, ba sai tana biye-biye ba da sauransu, wasu kuma su ce suna son kaman family honor ne suke daukan shi kamar haka. Wasu ma a kasashen da aka yi ke abubuwan nan da aka san su da shi sosai, idan ba a mace ma ba a mata ba, za ka ga sadakinta daban yake da wacce aka mata. So zan iya cewa ba wai abu ne da ya shafi harkar lafiya kwata-kwata, a abu ne dai kamar na culture, wato al'ada kenan.
dangane da harkar lafiya, waɗanne irin illoli wannan kaciya ta mata take da shi ga jiki ko kuma ga su matan ma baki ɗaya waɗanda aka wa?
To kaga na farko akwai wanda a wajen yin za su iya rasa rayukansu, wasu aka ga jini ya tsinke musu, sannan kuma wajen danne mace a mata za iya yi wa a karya mata ko kafanta ne da ciwo da zai iya faruwa. Banda wannan kuma yayin da aka ɗinke mace gaba ɗaya, yayin da ta zo za ta yi aure sai an buɗe, ga ciwo, ga infection da za ta iya samu. Wasu har tana kai ga aka gama haihuwa ma ba sa iya, suna having infertility. Sannan kuma banda wannan ana magana akan kaman sha'awar mace, yayin da aka cire mace wannan clitoris din wanda ake iya cirewa mata a female genital mutilation, yayin da aka ce mata suna samun matsaloli wajen mu'amalan aure har kwata-kwata saboda abin da ya kamata na sha'awan baya wajen, amma fi akasarin mata to an riga an cire shi. To sannan kuma wannan dinkin da ake musu ake dinke komai saboda fitsari baya ka fita yadda ya kamata, zai iya fitsarin ma sai dinga return, yana retaining wato yana zama ba tare da ya fita ba, wuce zai iya janyo mata urinary tract infections. Kuma an san da yayin da mace tana yawan having recurrent infection yau da gobe zai janyo mata infertility, zai haihuwa ma an kasa samun shi gaba daya.
Wadanne irin ƙarin matsaloli matan da aka wa wannan abu suke shiga bayan an musu ko dai sun girma ko kuma tun suna yara?
Gaskiya akwai wanda zaka ga idan aka musu na ɗaya ma sha'awan zamantakewa ba su da shi, saboda wasu suna jarirai ake musu, wasu kuma suna da wayansu ake musu. So wanda ake musu suna da wayansu zaka ga suna having trauma, abin da suka yi going through suna tuna shi. Kuma yayin da mace aka faɗa miki cewa yayin da kika zo haihuwa sai an ƙara buɗe ki, shi kanshi wani tunani da aka ga mata da yawa zaka ga abin yana damun su. Shi yasa ta kai da aka ga yanzu an yi banning din shi, wato akwai ko a Nigeria akwai some wannan laws akan female genital mutilation. Duk da dai ba za mu ce mai yaya da yawa ba, amma akwai abubuwan da zaka ga ana yin da shi din ma shi din ne, amma ba za a fito a ce ai ga abin da ake bakace ne, amma shi gaskiya ake balle a irin zaka ga irin su Maiduguri, irin shiwashuwan nan ga har kasan kudu-kudu su ma suna da irin wannan abubuwa.
Wadanne irin shawarwari zaki baya wa iyaye kasancewar su ne kusan suke bari a yi wa 'ya'yansu wannan abu tun ko suna yara ko kuma ma idan sun girma?
To gaskiya ba shawara ce da zan ce mata ba. Kasan a al'ada a arewa mace duk abin da miji ya faɗa shi take bi, so zai iya yi wa ita ba ta so, amma miji zai takura a yi. So wannan kiran zan ce kira ne ga gwamnati da kuma kira ne ga maza da su lura cewa wannan kaciyar da ake ba abu ne mai amfani ba kwata-kwata, don ba a taɓa alaƙata da a ce idan aka yi mace kaciya wani abin ba zai same ta ba, babu. Sai dai abin da ma zai biyo baya hatsari ne da wasu matsaloli da ta iya fuskanta. So abu ne da ya kamata mutane su karatu sosai a kai, maza especially, shi yasa awareness yana da matuƙar muhimmanci. Sannan kuma irin mutanen da suke waɗannan abubuwan na gargajiya ya kamata su ma gwamnati ɗauki mataki a kansu, saboda daga nan abin yake, daga ƙasa ne, daga grassroots ne, ba wai daga sama abin yake ba. To kaga in gwamnati shiga ai a tunanina za a ce an ɗan yi solving matsalar gaskiya, saboda mutane su ma su ji abin da gwamnati ta faɗa.
Ko menene matsayar addini game da wannan batu? Ga Sheikh Ibrahim Daurawa da ƙarin bayani.
Yi wa mata kaciya ya faru ne kafin zuwan addinin Musulunci. Addinin Musulunci ya zo ya tarar mutane da al'adu da ƙabilu da ƙasashe suna yi wa mata kaciya, wasu kuma ba sa yi. Daga cikin waɗanda suke yi wa mata kaciya akwai Larabawa, akwai kuma yankin Misra. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, ya kirawo mai yin kaciyar ya ce ta daina yankewa mata, wato abinda ake yankewa din gaba daya, ya hana a yanke gaba daya. Bai hana yin kaciyar ba, amma bai kuma tilasta su akan sai sun yi ba. Da haka sai ya zama gyara kawai yayi musu. Wannan yasa malamai suka yi maganganu guda hudu ko biyar dangane ga hukuncin yi wa mace kaciya. Wasu suka fahimci kamar yi wa mace kaciya wajibi ne, su ne malamai na farko. Na biyu suka fahimci cewa yi wa kaciya ba wajibi ba ne, wato abu ne mai kyau in ana sha'awa a yi. Na uku suka ce yi wa mata kaciya wani daraja ne, domin su ma mazan in sun zo aure a wannan lokaci sai a tambaya an taɓa yi mata kaciya ko ba a taɓa yi mata kaciya ba. To suna ga wacce aka yi mata kaciya tana da sauƙin sha'awa, wato kamar bata yi lalata kenan ko bata samu damar yin lalata a waje ba. Na huɗu waɗanda suka ce yi wa kaciya wa mata halal ne, in an ga dama a yi, in an ga dama a bar shi, domin babu wani dalili mai ƙarfi na lalle sai an yi wa mace kaciya. Wasu kuma na biyar ma suka ce idan al'adar gurin ana yi kuma yin baya cutar da matan, to a iya yi. Idan kuwa ana yi ko matan suna cutuwa, to lalle a daina. Wasu kuma suka faɗi kalar kaciyan iri biyu ce, akwai kaciyan Larabawa, akwai kaciyan Misrawa, Fir'aunawa. To ita kaciyar Fir'auna ita ce wacce ake yankewa mata wannan abin na gabansu gaba daya, kuma hakan yakan cutar da su, kuma yakan wato wahalar da su, kuma yakan canza musu ma halitta. Sannan akwai kuma wadanda ake yankan dan kadan na sama, irin wanda Laraba suke yi. Sannan akwai kabilun da kuma kwata-kwata ma ba sa yi. Dan haka suka ce in an ga dama ayi, in an ga dama a bashi, ba dole bane. Almuhim dai kada a cutar da matar da aka yi wa.
To masu sauraron mu, da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hawwa Umar. Yanzu kuma sai sakonnin da wato ku kuke aiko mana masu saurare, wanda ya kunshi ra'ayoyinku ta hanyar email.
Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Musa Malam Indu Kazawai Nijar, tare da Babawo Mato Mai Adua da Sunusuma Datti da Garbau, tare da Mansur Abdutila a Nijar. Suka ce muna gaisuwar ban gaskiya ga shugaban hukumar zaben Najeriya Mahmud Yakubu da sauran mukarraban shi bisa jajircewa kan wannan aiki mai matukar kalubale. Allah ya biya ku. Sakon Yakubu Mai Aski Badaraka da Mamman Sani Dauda, tare da yaro Bunaya Garin Malam da Malam Kurra garin Sarkin Noma da Gali Mamman Ibra a jihar Damagaram, suka ce jinjina ta musamman zuwa gare ku ma'aikatan DOA. Muna ƙara jan hankalin al'ummar jihar Kano don Allah su daina bangar siyasa, domin kuwa a gaskiya ya dace a ce yayin bangar siyasa ya wuce. Muna fatan Allah ya sa a gane kuma a fahimta. Sakonmu na gaba ya fito daga Baffa Haruna Bajoga Garko kungiyar Muryar Talaka, yace muna jinjinawa gwamnatin jihar Borno a bisa ga umarnin da ya bada na gaggawa don gina kasuwar Monday Market wacce gobara ta afkawa a baya-bayan nan. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Mahmud Salihu Ƙauren Namoda jihar Zamfara, yace ta sakeyar jagoran masu rinjaye na Majalisar Wakilan Najeriya Alhassan Ado Doguwa zuwa gidan gyara halinka da kotun magistrate a jihar Kano. Hakan yayi daidai, muna fatan kotu za ta yi adalci a wannan shari'a duba da girman laifin da ake zargin shi da aikatawa. To masu sauraron mu, mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To da haka kuma muka kawo wato shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen, yan takarar shugaban kasa na bangaren yan hamayya sun ce za su kalubalanci sakamakon zaben da ya ayyana dan takarar jam'iyya mai mulki a matsayin wanda ya nasara a zaben da aka gudanar a ranar Asabar a Najeriya. Jam'iyyar Labour ta gana da yan jarida da kuma magoya bayanta a ranar Laraba, sa'o'i bayan da hukumar zabe ta ayyana Bola Ahmed Tinubu dan takarar jam'iyya mai mulki APC a matsayin wanda ya lashe zaben da aka yi a ranar Asabar. Hukumomi a Ukraine a yau Alhamis sun ce wani harin roka da Rasha ta kai ya afka kan wani ginin haya a kudancin birnin Ukraine Zaporizhia, tare da kashe akalla mutum uku. Shugaban kasar wato Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa rokar ta lalata hawa uku a ginin, kuma ana ci gaba da aikin ceto. Wani mai kula da tashar jirgin ƙasa a Girka zai bayyana gaban wani mai shari'a a yau Alhamis, yayin da ƙasar take cikin alhini biyu bayan haɗarin jirgin ƙasar da ya auku tsakanin jirgin jigilar fasinja da na dakon kaya, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 43 sannan mutane 85 suka jikkata. Jiragen sun yi karo ne a yammacin ranar Talata kusa da birnin Tempe, kimanin kilomita 380 a arewacin Athens, babban birnin Girka. Sojojin ruwan Burtaniya a yau Alhamis sun ce dakarunsu sun kama wasu makamai masu linzami mallakin ƙasar Iran da na'urar makaman a cikin wani ɗan ƙaramin kwale-kwale a ruwan tekun Oman. Birtaniya ta ambaci wato bata ambaci inda makaman suka nufa ba, amma sojojin Amurka wanda suka ce su suka bada bayanan sirri sa ido da kuma tallafin bincike na wannan atisayin sun ce an yi kamen ne a hanyar nan da take da dadaddun tarihin sufurin makamai a haramce zuwa Yemen. Wannan yana daga cikin wasu ayari na baya-bayan nan da dakarun kasashen yamma suka kama.
To masu rare da haka kuma muka kawo karshen wannan shirin namu, sai a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya dade da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma madadin Aisha Mu'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin, da kuma wadda ta hada sautin ta kuma bada umarni Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Murtala Faruk, sanin nake muku fatan alkhairi, ma assalamu.